daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watsa muku shirye-shirye wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu Alpha Radio dake birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makiri muke farin cikin jan rigamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban da aka samu tsakanin masu aikin tsaron sa kai da aka fi sani da civilian JTF a jihar Borno. Mahmud Ibrahim Kwari zai shigo da shirin da rashin ta yi. Sai kuma sharhin jaridun Najeriya na ƙarshen mako. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyin da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. A wani zubda jini na tsawon sa'o'i 13 a Amurka. Wasu bahara biyu a wurare daban-daban sun kashe mutane 29 kanin suka jikata wasu da dama yayin da hukumomi ke binciken musababin waɗannan munanan hare-haren. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Lahadi ya buƙaci a sauke tutocin ƙasa wato a gine-ginen gwamnati har kwanaki 5 domin nuna alhidi da kuma alamun mutunta waɗanda harbe-harben ya rusa da su a El Paso da ke jihar Texas da kuma Dayton da ke jihar Ohio. Sana ba ta da muhalli a cikin kasarmu, in ji Trump a jiya Lahadi yayin da yake magana da manema labarai, ya ce ana kokarin kare faruwar irin haka nan gaba. Iran ta kwace jirgin ruwan da kuma na wata ƙasa da ma'aikatan jirgin 7 a tekun Fasha a makon da ya gabata, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai a jiya Lahadi, wanda shine karo na uku da dogarawan juyin juya halin kasar Iran suka kama jirgin ruwa cikin ƙasa da wata ɗaya. Dogarawan sun faɗa a cikin wata sanarwa cewa sun kwace jirgin ruwan ne a ranar Laraba a kusa da tsibirin Farsi a arewa ga wato mashigar ruwan Hormuz. Kamfanin dillancin labaran Iran ya rawaito dogarawan tsaron suna cewa jirgin ruwan yana dauke da lita 700 na man Iran da aka yi fasa ƙorin sa wanda aka baiwa jirgin, kuma za a kai manni a kasashen Larabawa dake yankin Gulf. Rahotannin kwace jirgin ruwan ba su nuna dalilin da yasa za a kai man Iran zuwa kasashen Larabawa da su ma suke samar da man ba a yankin tekun Fasha, amma Iran din ta nuna damuwa akan fasa ƙorin mai da ake yi a wannan lokaci a daidai da lokacin da Amurka ta kaka ba mata takunkuman tattalin arziki da zammar takaita mata cinikin mai. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar mulkin sojin Sudan ta wucin gadi da haɗakar shugabannin ƙungiyoyin masu zanga-zanga sun fara tattaunawa akan yarjejeniyar raba mukaman ikon tsakanin su. Bangarorin guda biyu za su sanya hannu akan a hukumance akan kudirin tsarin mulkin kasar a ranar 17 ga watan Agusta. Kwana guda bayan an sa hannu akan wannan yarjejeniya, za a sanar da majalisar mulkin wato wadda za ta gudanar da ayyuka tsawon shekaru 3 kafin a yi zaɓe. A ranar 20 ga watan Agusta za a bayyana sunan Prime Minister, kana bayan kwanaki 8 kuma za a fitar da sunayen ministocin majalisar zantarwar ƙasar. Amurka ta ce ta yi marhabi da ayyana shirin tsagaita wuta a lardin Idlib da ke arewa maso yammacin Siriya, babbar tungan ƙarshe da aka kwace daga hannun 'yan ta'adda a ƙasar. Ko da yake ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta yi gargaɗi cewa wajibi ne a kawo ƙarshen kai hare-hare akan fararen hula da kuma madafun harkokin fararen hular. Ma'aikatar ta kuma yi ba wa ƙoƙari da Turkiya da Rasha suka yi tare domin tabbatar da shirin tsagaita wutan wanda suka amince a kai a bara. Sai dai babu wata mafita a Siriya ta yin amfani da ƙarfin soji, a cewar Amurka. Mafitar siyasa kaɗai ce za ta samar da zaman lafiya da kuma tsaron rayuwar al'umman Siriya.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Tomada labaran bude tattar hotannin namu a jihar Plateau Nigeria inda hukumar raye kasashe ta majalisar dinkin duniya tace an samu raguwar cin zarafin al'umma da ƴan ƙato da gora ke yayin gudanar da aikin su na tsaron al'umma a jihar Borno. Wakilinmu Zainab Babaji na da cigaban rahoton.
Shugaban sashen gudanarwa da ayyukan tsaro na Majalisar Dinkin Duniya a Nigeria, Mr. Matthew Alao, ya bayyana hakan yayin ya wasu ƴan ƙato da gora da aka fi sani da civilian JTF su 123 daga jihar Borno a cibiyar koyar da shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari da ke Shere Hills a nan jihar Plateau. Makasudin horar da matasa ƴan ƙato da gorar shine su samu horo kan matakan shugabanci don sasanta sabani da samar da zaman lafiya da kuma inganta rayuwarsu ta hanyar koyon sana'o'i da ba su tallafi. A cewar jami'in na Majalisar Dinkin Duniya, Mr. Matthew Alao, a baya ƴan ƙato da gorar na aiwatar da hukunci ne ba tare da la'akari da doka ba.
Initially when they arrest, they summarily execute, but now since they came to this training, they recognize that every individual has a human right, and they, now when they arrest them, they take them to the police for proper interrogation and prosecution.
Mr. Alao yace a da idan sun kama mutum sai su aiwatar da hukunci, amma tun da suka fara zuwa samun irin wannan horo sun fahimci cewa kowane mahaluki yana da ƴancin sa na dan adam, dan haka yanzu in sun kama mutum sai su mika shi wa ƴan sanda don gudanar da bincike da hukunci. Mr. Alao yace sau da dama shugabannai na kokarin azurta kansu ne da iyalansu, dan haka ya sa mutane da dama suka bijire suka shiga waɗansu ɗabi'u marasa kyau da ya janyo tashi-tashin hankula a Najeriya. A cewar ɗaya daga cikin ƴan ƙato da goran, Adobuba Salihu daga garin Goza a jihar Borno, horon da suka samu a wannan cibiya zai ba su damar ɗorawa kan abin da suke yi na tsaron ƙasa.
Yau idan akwai uzuri kamar na musulmai za mu je mu tura yaran mu su kare rayukan jama'a, yau idan an ci akwai biki ne na Kristan za mu iya mu tura yaran mu, akwai relationship tsakanin mu da musulmi da Kristan. Idan kuma kai ka zo za ka cuci jama'a ne amma mun samu ne laifi za mu kama shi mu mika hukuma. Kaman police, kaman SS za mu ba su rahoto cewa ga abin da muka samu.
Ita ma uwani Muhammad Mala tace suna kokarin kare al'umma.
A matsayin mu na ƴan ƙato da gora, muna kokarin kama masu laifi kaman ƴan Boko Haram wanda suke kashe mutane wanda basu ji basu gani ba, shine aikin mu. Yanzu kaman mu mata, akwai mata wanda suke shigowa da bomb, za su iya shigowa su sa da bomb a cikin kasuwa, gurare inda dai mata, gidan biki da sauransu. To mu aikin mu ne mu checking din su, mu duba su.
Me kuka koya a nan wanda ya wato sauya daga rayuwanku?
Gaskiya mun koyi yanda zamu iya zama shugabanni, sun koyar da mu hakuri da yanda zamu yi sana'o'i, ta yanda zamu yi dogaro da kanmu.
Shiko Muhammad Suleiman Abdullahi yace
yanzu dai zamu ce alhamdulillah, abin ya dan yi sauki dai, amma har yanzu dai muna fuskantar barazana ta kauyuka kayuka dai haka, kamar Boko Haram din suna kawo hari wasu kayuka kayuka da aka mai da mutane.
Amma ku ta kamar me me kuke yi?
Kace muna rai kokarin mu har yanzu insha Allah, kuma muna da samun dacewa wata rana muka je zamu samu sun kashe mutane, zamu tattaro wanda suka kashe, ko kuma wata rana zamu je mu same su mu kashe su suma.
To kaman za a ce kuma kukan dauki doka a hannun ku wajen kashe mutane ba tare da an kai ma hukumomi ba?
Abin da yasa muke daukan doka saboda suma in suka same mu a wannan lokacin za su kashe mu ne ma gaba ɗayan mu, shi yasa mu ma muke kokarin kashe su kafin su kashe mu. To kashe su da muke din muna cetar ranmu ne, dan muka bari za su tafi da mu ko kuma su wulakanta mu su kashe mu, shi yasa muke kashe su.
Tun farko sai da mai horar da ƴan ƙato da goran Mr. Eric Ladan da ke cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari yace sun horar da darussa da suka hada da gudunmowar shugabannin addinai da na al'umma wajen daƙile ta'addanci a arewa maso gabas. Kimanin ƴan ƙato da gora 3,500 ne hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya ta basu irin wannan horo a lokuta daban-daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Da Zainab kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. har yanzu kuna tare da tashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC ga ta shirinmu na gaba.
Amma ba bisa shashan ke ba, kana ba bisa sakan ke ba, kuɗi a fashin da hanya mai kyau. Ka suna yanda ka sami kuɗin ka, ka jawo ya ka sami kuɗin ka, to je ka kashe su da hanya mai kyau.
Masu saurare assalamu alaikum. Masana ilimin tattalin arziki da hada-hadar kudade na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da yunkurin samar da takardun kuɗi na bai daya da aka yi wa lakabi da ECO a kasashen nahiyar Afirka ta Yamma. Sunana Mahmud Ibrahim. Masarare a cikin watan jiya na Yuli ne shugabannin Afirka ta Yamma karkashin inuwar kungiyar ciniki da kula da harkokin kasuwanci da tattalin arziki a yankin nahiyar wato ECOWAS suka rattaba hannu akan daftarin samar da kudin bai daya a nahiyar da aka rada wa suna da ECO. Hakan na daga cikin kudurorin da suka cimma a taron da suka gudanar a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar. A shirinmu na makon jiya kun ji yadda 'yan kasuwa da masu masana'antu suka bayyana fatan su na wanzuwar wannan kudade na ECO. A yau kuma muna dauke ne da fashin baki daga bakin masana ilimin tattalin arziki da hada-hadar kudade a bankuna da sauran cibiyoyin hada-hadar tattalin arziki. Wakilin sashen Hausa a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar Suleiman Munbarma ya zanta da Dr. Soli Abdullahi, wani masanin tattalin arziki wanda ya fara da tarihin yunkurin samar da kudin bai daya a nahiyar Afirka a can baya.
A fannin tarihi wannan magana ta yin kudi na bai daya ba yau ta so ba. Tun 1983 shugabanni na wannan lokaci na Afirka suka yunkura na cewa ya cancanta a yi kudi na bai daya kashin Afirka. Na ɗaya dai sun gano da cewa Afirka muna cikin wani hali na yaƙiya su saboda tahiya da tattalin arzikin ƙasarmu. Na biyu suka gano da cewa tsakaninmu Afirkawa ba mu cinikayya kamar yadda muke cinikayya da ƙasashen Turai ko ƙasashen Asiya ko ƙasashen Amerika. Sai ka gani kahin ɗan Niger ya kai kaya Nigeria ya kai su horon shi, ko kuma kahin Niger ta saida ma Nigeria wani abu ta saida ma horon shi, abin da bai kamata kenan. Wannan suna cikin da muharin da suka sa shugabannin kasashen Afirka suka ce to ya kamata a ce in muna son kasashen mu tattalin arzikin su ya haɓaka cile sai mun samu wato kuɗi na bai daya. Sannan kuma su kuɗi na bai daya suna da wani kwatamta ƙarfi da inci wanda ƙasa take da ko kuma ƙasashe suke da. Har in dai kullun za a yi zamanto sai daga wani wuri za a kama kuɗinku, to kuna cikin hannun wannan ƙasa mai kama kuɗi ko da wani lokaci. Duk ƙasa da ka gani, in ka ɗauki misali nan 'yan shekaru na baya lokacin da aka samu matsala ƙasar Cote d'Ivoire, horon shi da take son ta sa ta durƙusar da ikon na Laurent Gbagbo sai ta hoce kuɗin da ake aiko mutum daga horon shi kuɗi, sai ta hoce wannan kuɗin, sai aka fara samun matsaloli iri-iri cikin ƙasar Cote d'Ivoire. Muharin kaga Laurent Gbagbo ya sa an hoce babban banki a kwashi kuɗin ya kai. To shi ne don tasiri a takaice shi ne mu gwada ƙarfinmu, mu gwada incinmu, sannan kuma mu haɓaka kasuwanci da hulɗa tsakanin ƙasashenmu.
To ya abin zai shafi harkokin kasuwanci? Misali farashi zai iya hauhawa ne ko kuwa za a samu sassaucin farashi idan har aka fara amfani da waɗannan kuɗaɗe na ECO?
Shi hauhawan farashi ko kuma saukar shi ba daga zancen kuɗi ba ne yake, ko kuma daga zancen kuɗi na bai daya, daga zancen yanda ake samu haja kaya bisa kasuwa. duk lokacin da kaya bisa kasuwa suka yi kadan a lokacin nan farashi zai sama in kuma kaya suka yi yawa lokacin nan farashi zai kasa kaga dai kwanan nan cikin yamai aka kaddamar da wato kasuwa ta Afrika rishin shinge tsakanin kasashe to wannan rishin shingen ai ana san a habbaka kasuwanci ne tsakanin kasashen Afrika saboda yau in kai lissahi kasashen Afrika tsakanin kamar nan abu da halin ba su wuce ba cikin kishi 100 kishi 17 kishi 100 na irin hulɗar da suke tsakanin su amma in ka dauki hulɗar da suke tsakanin su da sauran kasashen duniya kasashen Turai ne kasashen Asiya ne sauran su yana kai kishi 60 zuwa 70 bai kamata ba wannan a sarrafa su a ƙara musu inganci sannan sai a maido su nan wurin a saye su kuma kishi 3 ga yanda aka sayi kilan wani abu nan wajen mu misali in ka dauki nama a ce Niger tana kudda nama kasashen waje kilan nama sai a hudda shi a shika biyu in aka je aka dan sarrafa shi aka sa cikin kwanko to bai wuce ba gram 200 a saida shi shika biyu kalin kenan gram 1000 za a saida shi shika 10 kenan abin shika biyu ya kuma shika 10 to ya kamata a ce wannan garaba sun muke kwasarta to shi yasa aka kaddamar da wannan wato kasuwa ta rishin shinge tsakanin mu to kasuwa kuma rishin shinge tsakanin mu ba ta tafiya tilas sai da kuɗi in ka dauki misali kamar yanzu dan Niger in ya dauki kayan shi ka dauka kilishi ko albasa ya kai ta Ghana za a bashi cedi ko in Nigeria kai za a bashi naira to ai dan Nigeria ko dan Ghana baya ba dan Niger cedi ko naira Chile sai ya canza kudin shi su koma dala na America sannan ya biya dan Niger kudin shi in ya saida mishi albasa ko abin ga kilishi to sai zaman to yanzu malmakin ya zaman to dan Niger ya dauki kayan shi ya kai Ghana ko ya kai su Nigeria an bashi dala sai zaman to kudin za a bashi in wannan kudin sun tabbata a 2020 na eco sai zaman to kudin eco ne za a bashi kage ko ko ina ka je za a zaman to wannan kudin su ne za a aiki da su in Nigeria in Ghana in duka kasashen nan 15 na Sadiyawo za su aiki da wannan kudi kage wannan ai bata lokaci ne kaje sai kaje banki kawo canjin kudin ka CD ka samu dala ka zo ka bani bata lokaci ne kenan yanzu in kana da kudi eko za ka bani kawai da ka bani su shikenan ka gani sannan kuma hulɗa ta ƙara ƙaruwa tsakanin ni da kai saboda muna samun gane mu juna da cuɗayya dandana sannan kuma babu wani fargaba na cewa yau ko gobe zan tashi ya zaman to kudin nan da ka bani dala din da ka bani ya hausa mu ko ya kasa kasan dala yana wannan bisa kasan duniya ka iske dala yau ya hau ko ya fadi kenan in ka bani wannan kudin ni ka sai kaya na yau jika 10 ka bani su a samfarin dala ka gani ko ji bisa in tashi ya zaman to in zan zuwa canza dala din nan ba ni canza shi akan jika 10 sai in canza shi akan jika 9 da wani abu ka ga na fadi kaga wannan shi ma yana cikin falgaba da ake nan kasuwanci tsakanin mu to amma yanzu dai ke an samu wannan kudin bai daya babu wannan falgaba saboda kowa wa'annan kudi da suke kuma mun sanya su yanda muka gada ma muke sarrafa su a cikin bisa kasuwar duniya
to amma rata ya za a yi Faransa ta yarda da ta amincewa wannan tsari na kudaden na eco bisa lakar da cewa da zama kana bayanin sefa na matsayin kwatankwacin wata igiya da ita Faransa ke zargawa kasashen da ta yi wa mulkin mallaka.
To za mu ji amsar wannan tambaya a shirinmu na gaba daga bakin Dr. Sole Abdullahi masanin tattalin arziki a jamhuriyar Niger. To amma gabanin haka za mu je ga Malam Abdulrahman Umar Dikko wani masanin kimiyyar sarrafa kuɗaɗe da ayyukan bankuna a Kano Nigeria wanda shi ma ya yi tsokaci game da wannan batu kamar haka.
An shiga wani yanayi da harkar kudi na duniya za ta canza kamar yadda ta canza a 1945 kafin 1945 kudin Ingila ne yake da tasiri a ko'ina a duniya to amma bayan an canza an bar kudin Ingila sai aka koma tsari na kudi na America to yanzu tsarin zai kuma canzawa to idan wannan tsarin zai kuma canzawa na farko da yayi aka yi bamu a ciki da aka yi na pound sterling da aka yi na dollar bamu a ciki amma yanzu na uku da za a yi na yanzu na sabon zamani kamata a ce muna da tsarin da duk abin da ma za a yi na harkar kudin duniya ya zama na da kasashen Afirka ciki sun zauna an shawara su a yanzu yadda ba za a kware mu ba gaba
shi da nan yanzu idan suka jajirce akan wannan takardu kudi na ECO da za a yi kana ganin kamar zai zame musu kargin dike na
kware da gaske zai zama abin da za su tsaya akan su kuma idan za a yi wani tsari babba da canza kudi na duniya ya zama da mu a ciki da mu za a tsaya yi wani sabon tsarin da za a yi tunda wannan tsarin ne yanzu ya riga ya rushe na dollar dan ba za ka yi canza dollar ba ka gol yanzu ba kuma yanzu duk manyan kasashen duniya ma sun fara ture dollar suna ajiye gol da sauran karansu shi daban-daban wato ba kan dollar kadai suke ajiye reserve kana sai din su ba
wasu kuma na ganin duk wannan yunkuri fa ba zai ita America ba za ta nade hannu ta ga cewa dollar din nan ai an zama an shallake ta ba ta zama ba ita ba dan haka za ta ci gaba da duk mai yiwa dan kare dala din nan menene ra'ayinka
eh to wannan yadda daga abuwa sun faru Gaddafi ya ce zai daina amfani da dala an kaudi shi Saddam Hussein ya fara sai da mansa da euro an kaudi shi Iran ta canza daga dala ta koma wani currency ta ce ba za su yi da manta abin nan ba ta shiga rigima dole kasa ko ci babba kasa ta kare tattalin arzikin kasar ta ba za ka soke America wannan ta kare tattalin arzikin kasar ta ko da ya hada da tulo da su gwamnati shine duniya ko da wani shigo da wani tsari da lalle ga ambit saboda abinda ta ga ya fi mata alheri kenan mu ma Afirka idan zamu yi wannan abin mun tabbata zamu to dole mu jajirce kuma mu san cewa sauran kasashe ba za ta ko China ba za ta kyale ku ba ba za ta kyale mu ba idan ta ga za ta faru idan muka gani amma zan gudu na wani saboda shi gaba mu wanda kai wa sai ya ji dadi kai da kai kai ma ka ji dadi in ka kashe ta hanya
Matsalolin ƙarshen shirin darasin ta yi na yau kenan. Yanzu a madadin Dr. Sole Abdullahi da Malam Abdulrahman Umar Dikko, sai kuma abokin aiki Suleimanu Barma, Mahmudu Ibrahim Kwali da na shirya na gabatar ke cewa wassalamu alaikum, a huta lafiya.
To a gaida na kwari yanzu kuma sai muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Najeriya ƙarshen mako.
Sharhin jaridun ne da yau da jaridar The Nation jaridar kuma da Twitter hukumar tsaron cikin gida ta Najeriya DSS na tabbatar da alhakin kama Mr. Omoyele Sowore mallafin jaridar Sahara Reporter wanda a kwanan nan da ya kira a gudanar da wani gangami ranar Litinin din nan domin tabbatar da kawar da gwamnati mai ci a Najeriya bisa abin da ya kira zalunci da shugabannin Najeriya ke yi ga yan kasa a sanarwar da kuma tsoron cikin gida ta kakakinta Dr. Peter Afunaya ta fitar ta ce Mr. Sowore na hannunta domin samun bayanai daga gare shi na neman ta da zaune tsaye a cikin gida Najeriya sai kuma jaridar The Punch jaridar da Twitter fadar shugaban Najeriya na cewa jami'an tsaro sun hana gudanar da zanga-zangar juyin juya hali da wata kungiya mai suna Global Coalition for Security and Democracy a Najeriya ta kira a gudanar a yau ne don kuwa akwai bambanci tsakanin kalmar juyin juya halin kifar da gwamnati da kuma gudanar da zanga-zangar lumana wata sanarwa da kakakin fadar shugaban kasa Malam Garba Shehu ya fitar ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa gwamnati mai biyayya ce ga kundin tsarin mulkin Najeriya fadar shugaban kasar don haka ta yi kira ga masu shirya wannan zanga-zanga da su ba da ƙarfi wajen ganin canja gwamnati ta hanyar zaɓe maimakon zanga-zanga ko kuma juyin juya hali wanda ba zai haifar wa kasar da mai ido ba sai kuma jaridar Vanguard jaridar da ta rawaito cewa a yau ake sa ran wasu jami'an hukumar FIFA za su kana Najeriya domin fara duba wasu filayen wasannin kwallon kafa na kasar wanda hukumar wasannin kwallon kafan Najeriya na mata ta gabatar da bukatun ta na daukan nauyin wasan cin kofin kwallon kafan mata na duniya da 'yan kasa da shekaru 20 da ake shirin gudanarwa shekara ta 2020 biranen da aka shirya gudanar da wannan wasa da ya san hada da Lagos da Benin da Asaba da kuma Oyo daga cikin jihohin duka da babu koda danan tarayyar Najeriya Abuja ko kuma wata jiha ta arewacin Najeriya da ake shirin gudanar da wannan gagarumin wasan kwallon kafa na duniya idan har hukumar ta FIFA ta amince Najeriya ta dauki nauyin gasar a shekara ta 2020 a ƙarshe kuma sai jaridar Daily Trust jaridar da ta ruwaito cewa a yau ake sa ran ci gaba da gudanar da sauraron Sharaba da Belin jagoran shugaban ƴan kungiyar Shi'a a Najeriya Sheikh Ibrahim Azzazzaki a wata babbar kotun jihar Kaduna tare da rundunar ƴan sandan Najeriya da baza ƴan sanda domin tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na birnin hau kuma sanarwar da gwamnatin jihar Kaduna ta fitar ta tabbatar wa mazauna birnin Kaduna da kewaye cewa jami'an tsaro za su ido tare da ba da shawara ga jama'a da su gaba da kula da hakokin su na yau da kullum Babangida Ibrahim Murai Amurka daga Lagos
yanzu kuma sai ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aikowa ta wayar tarho
alaikum mai magana baba iyari shi karamar hukumar sauro cikin jihar Bauchi Najeriya da Allah ya kiyaye ka da bona da kuma shi ne kan sanda na jihar Kaduna ko kuma DGO din da ko kuma DGO din Samunaka ko ne raki ne ga fada da Allah ya sanin da suke aiki akan hanyar nan wai masu mashina suke wa aiki ne ko kuma a jama'a a ce masu mashin za ka ga dan sanda iya kokari ya tafi fiki fiki ya gyara bindiga akan mai mashin ba dama mutum ya ce mashin a lungun nan da mai gaskiya da mara gaskiya da tsaye suke a ce dan sanda mai mashin guda daya na sakamun a karbi cin hanci na 5,000 a hannun mai mashin akan hanyar da Allah ya bi wani lera rokal gamma ya hayo mashin wata rai ba hanyar daga yar kasuwa zuwa Fambeguwa daga Fambeguwa zuwa Dutsen wai dan Allah ya ga ina yan sandan da suke akan masu mashina sun hana masu mashina sakat da ka dauko matar da su walakanta ka ka dauko abokin ka su walakanta shi haka kawai da mai gaskiya da mara gaskiya akan wai SOS yan sandan da ba na masu mashina ne ko kuma ne dan Allah ya bi ko kuma jin yan sandan na jihar Kaduna ya hayo mota ko mashin daga abin da ake yi hayo mashin ma musamman saboda ba ta ba masu mota ka yan masu mashina suke wannan walakanta ya hayo mashin don Allah da balle daga dan Kaduna zuwa yiwu hanya ita ne yan sandan suke masu mashina ko kuma shi DBO din ne lokar gamma an faɗi ne je ya bi hanya zuwa yar kasuwa ita ne suke mutane walakanci akan hanya masu mashina
assalamu alaikum sashin Hausa Radio America sunana Usman Dogo Madaka Rafi lokar gamma jihar Niger Nigeria ina kira ga gwamnatin jihar Niger a halin gaskiya abubuwan da suke faruwa na rashin zaman lafiya na rashin kwanciyar hankali ya kamata duk abubuwan da ake dauka kaman wasa da zai zama mamun da mudamun sani ya kamata shugabanninmu na jihar Niger duk in abu ya faru su yi gaggawa daukan matakai yanda za su je wannan abin wurin da abin da abin ya faru ya kamata su yi gaggawa zuwa wannan wurin a dauki matakai akai da farakuna da shugabannin yan siyasa a zauna ina mafita amma sai abu ya faru sai a ji shiru kaman an shuka dusa wannan ba bane wannan ba cin gaba bane ya kamata su dawo su waiga su dawo baya su san abin da ake ciki talakawan su suke ciki don a yi maganin wannan abin tun lokacin da kure mamu ba ina kira ga gwamnatin jihar Niger da su dauki mataki akai
rayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai
sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya ce cike abin da ya kira take-taken zubin ƙasa da China ke yi a yankin Pacific da India a lokacin da ya kai ziyararsa ta farko a yankin da yake zantawa da manema labarai a birnin Sydney tare da sakataren harkokin waje Mike Pompeo da takwarorin aikin su na Australia Esper ya ce Amurka tana Allah wadai da halaye China
to a gaishe ka da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakub Mutsuri da ya karanto labarai da Suleiman Abu da ya taimaka wajen harhaɗa shiri gaba da umarni sai kuma injiniyanmu na yau Jimmy Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.